Gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ya jaddada kudurin gwamnati na ganin an kafa wata doka na musamman da zai baiwa shugaban kasa da majalisar zattarwa ta kasa ikon gudanar da harkokin tattalin arziki ba tare da tarnaki ba. Gwamnan na babban bankin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa samun wannan doka da yanzu haka aka gabatarwa majalisar dokokin tarayyar Najeriya zai taimaka wa gwamnati wajen ganin ta fitar da kasan daga cikin halin da take ciki na matsin tattalin arziki, abinda kuma yake bukatar aiwatar da shi cikin gaggawa. To kuwa masana tattalin arziki da sauran masu sharhi ke ganin wannan furuci na gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya na bukatar samun wannan doka. Ga dai Dr. Dauda Muhammad, wani masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero.
Kanta a cikin tangarda na matsalar tattalin arziki, to akwai matakai da yawanci na gaggawa da akwai kuma da ake kira na tsakiya da kuma dogayen matakai wanda za a dauka domin barbado da wannan doka. Ga cikin dogayen matakai din shi ne aka yi maganan kasa ta kauce daga cewa ta dogara daga bangare guda na samun kuɗin shiga, watan misali a Najeriya a kauce daga maganan mai. To mataki na tsakiya kuma shi ne gwamnati ta kara kuɗin da take kashewa a cikin yanayin kasa. To haka kuma mataki na gaggawa akwai kuma tallafi wanda yake za a ware wasu mutane kamar masu karamin karfi a ba su tallafi na kuɗi ko na abinci kai tsaye saboda samu sauƙin rayuwa. To a matakin na gaggawa da kuma na tsakiya shi ne gwamnati ta kara yawan kuɗin da take kashewa wanda wannan zai sa a samu abubuwa a yi cinikayya. Amma matsalan da ake samu a Najeriya shi ne za ka ga cewa akwai dokoki waɗanda suna da wuyan a cimma su idan gwamnati tana so ta kashe kuɗaɗe, watan matsalan suna kira wannan kamar procurement, watan dokan sayan kayayyaki sayayya da gwamnati take. To shi ne wannan ake ganin cewa idan aka sassauta wannan matakan to gwamnati za ta iya kashe kuɗi kai tsaye, kuma wannan kashe kuɗin kai tsaye zai sa ƙananan kamfuna kamar masu yin kwangiloli da kuma sai da abubuwa gwamnati za su iya sayan kayayyakin su a gurguje in yaso, wannan zai haɓaka cinikayyar su kuma zai sa tattalin arzikin ya farfaɗo.
Akasarin matsalar da ake fuskanta na hauhawar farashin kayayyakin masarufi dai ya ta'allaka ne akan hauhawar farashin takardar kuɗin dala akan takardar kuɗin naira na Najeriya. To sai dai a cewar wasu masana tattalin arziki, dole ne fa gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin ƙara samun kuɗaɗen ƙasashen waje domin bunƙasar tattalin arziki kamar da ke faruwa a wasu ƙasashen duniya. Alhaji Kasimu Garba Kurfi, wani masana tattalin arziki da sakatari ne a birnin Lagos.
Duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai saida ƙasar waje ya ce kuma yana sai rike darajar kuɗin shi, to zai wahala domin ka ɗauki wani abu ne wanda ake cewa da kamar wuya. Duk ƙasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna ɗiba me suke, to mu ba mu da abubuwan da muke, kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne, farashin mai kuma ya faɗi. To ya za kai ka ce za ka rike naira? Muddin ka rike naira abubuwa bai za su faru. Ƙasashen waje ba za su yarda da farashin ka ba, so saboda haka ba za su shigo da kuɗin su, ba za su kai shi wasu ƙasashe. Maimakon su shigo da dalar su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su, in suka ga farashin bai masu daidai ba sai su shigo da kuɗaɗen su. Kaga kuma wannan da ƙarshe zai takaita ayyukan da gwamnati za ta yi nan ƙasar da kira. Na biyu kenan, kuma idan ba su shigo da kuɗaɗen su kuɗin ƙasar waje zai ƙara ƙaranci, so wannan zai ƙara haɓasa a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke sayar da kuɗinta da kuma yadda yake a kasuwa. Kuma wannan shi ne muke gani a yanzu.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko majalisar tarayyar Najeriya za su amince da baiwa shugaban kasa damar daukan matakan gaggawa domin magance matsalar tattalin arzikin da Najeriya ta fada ciki. Can baya dai an ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki cewa yan majalisar a shirye suke su baiwa shugaban kasa dukkanin haɗin kan da ya dace domin fitar da kasar daga matsayin tattalin arziki. Baban Ejibran Murya, Amurka daga Lagos.